Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba, 14 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, jami'an diplomasiya daga kasashen Somalia da Habasha sun kasa cimma yarjejeniya biyo bayan tattaunawar kwanaki biyu a kasar Turkiya. Cibiyoyin Majalisar Dinkin Duniya na gargadi cewa Sudan na gab da durƙushewa sanadiyar fama da yaƙi na tsawon watanni 15. Sannan hukumomin Burtaniya sun damƙe mutane sama da 1,000 biyo bayan boran da aka kwashe kwanaki ana yi.
Kadan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Ƙasa ta Najeriya a jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta kammala taron ta na farko tun haye karagar mulki da Bola Tinubu ya yi. To ko me taron ya kusa?
Akwai kokarin bunƙasa amfani da iskar gasu ne akan mafisar. Akwai kuma kokarin haɓaka tattalin arziki na ƙananan masana'antu. To waɗannan suna cikin kaɗan daga cikin abubuwan da waɗannan jami'an gwamnati suka sanar.
Haka dalika za ku cewa ƴan majalisar tarayya a Najeriya sun maida martani akan furucin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo cewa ba daidai bane su rika yankewa kansu albashi.
Idan da abin da ƴan majalisa suke kenan, shi ya shugabanci Najeriya karkashin demokradiyya ai. Me yayi akan haka din a lokacin da ake? Me yayi? Ba ta muka shugabancin sa da dauko kudi ya raba wa ƴan majalisa don bukatar sa iriya ba?
Kamar kowace safiyar Laraba, yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya. Da Murtala Faruku Sanyin na wannan shirin a yau zai duba tasiri da darussan da aka koya daga zanga-zangar matsin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shirin labaran duniya kashin farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jami'an diplomasiya daga kasashen Somalia da Habasha sun kasa cimma yarjejeniya biyo bayan tattaunawar kai tsaye ta tsawon kwanaki biyu a kasar Turkiya, akasari game da yadda Habasha za ta samu damar amfani da gabar teku, a cewar wasu jami'ai biyu da suka yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin sakaya sunayensu. Tattaunawar ta fi raja'a ne kan wata takaddama kuma ta tsakanin Habashar da Somalia game da wata yarjejeniyar fahimtar juna wadda Firaministan Habasha Abiy Ahmed da shugaban yankin Somaliland Musa Bihi Abdi, wanda yankin nashi ya ayyana ballewa daga Somalia a ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1991. A gargashin wannan yarjejeniya ta fahimtar juna, jami'an Somaliland sun yi alkawarin barin Habasha ta yi amfani da gabar tekun na tsawon shekaru 50 a madadin amincewa da halalcin Somaliland din da za ta yi a matsayin yantacciyar ƙasa. Babu ƙasar da ta amince da iyaucin Somaliland tun bayan da ta ayyana ballewa daga Somalia a shekara ta 1991. Cibiyoyin Majalisar Dinkin Duniya na gargadi cewa Sudan na gab da durƙushewa sanadiyar fama da yaƙi na tsawon watanni 15, da kuma abinda suka kira matsalar da ta samu asali daga watsi da aka yi da batun Sudan ɗin. Matsalolin jinƙai na yara a ƙasar Sudan su ne mafiya girma a duniya. Matsalar na da nasaba da ko oho da aka yi, a cewar James Elder, mai magana da yawun hukumar UNICEF, wanda ya kara da cewa wannan ba tashin hankalin da aka mance da shi bane. Wannan sanannen al'amari ne kuma ta fuskoki da dama an yi banza ne da shi. Ba a mai da hankali kan rahoton da cibiyar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya din kan bayar kan irin sababi da kuncin da yara ke sha a Sudan ba, saboda ba a yadawa. A lokaci guda kuma rahoton ya ce ba a daukar batun kuntata ma yara da ake yi da muhimmanci, sannan kungiyoyin agaji ba su da cikakken sukunin isa wuraren da aka fi aikatawa. Ministan harkokin tsaron Isra'ila Ben Gvir jiya Talata ya ce ya kamata a bar Yahudawa su rika sujjada a harabar masallacin Al-Aqsa wanda Yahudawa ke kira har Habayit wanda wannan wani sabon kalubale ne da ya shafi ɗaya daga cikin wurare masu sarƙaƙiya a gabar ta tsakiya nan da nan Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da batun yin wani canji ga dokar da ta hana Yahudawa yin sujjada a wurin wanda ke mai tsarki ga musulmi da Yahudawa sannan ya maida martani ga Ben-Gvir wanda shine kuma shugaban ɗaya daga cikin jam'iyyun addini da ke cikin gwamnatin ta haɗaka babu wani tsari na radin kai daga wani minista game da har Habayit walau ministan harkokin tsaro ko ma wani ministan a cewar ofishin Netanyahu a wani bayani
to an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar Majalisar Ƙasa ta Najeriya wadda ta kunshi tsofaffin shugabannin kasar da alƙalai da gwamnoni na kasar ƙarƙashin jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta kammala taronta na farko tun haye ƙarƙashin mulkin Bola Tinubu din inda ta yi nazari akan halin da kasar ke ciki tun bayan zanga-zangar da ta rikide zuwa bore a kasar daga Abuja da rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa wanda ya rawaito cewar majalisar ta kadawa shugaba Bola Tinubu kura'a ta goyon baya akan tafarkin da ya aza jagorancin kasar akai
wannan taro wanda shine irin sa na farko da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kira tun lokacin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasar Najeriya ya samu halartar kusan dukkan shugabannin kasar Najeriya da tsofaffin chief joji da sauran waɗanda ke mambobi na wannan majalisa musamman gwamnoni waɗanda su ma suka halarci wannan taron bayan an gama bayanai da kiran ministoci domin su ba da bahasi akan abubuwa daban-daban da ya shafi gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kai tsaye wato sha'anin tattalin arziki samar da abinci a ƙasa kiro ayyukan yi kula da al'umma da sha'anin noma da dai sauran batutuwan da su ne ke gaban wannan majalisar ganin irin zanga-zangar lumana da aka yi a Najeriya amma ta rikide ta zama bore ya sanya majalisar bayan ta saurari bahasi daga shugaban kasar da wakilansa aka kada kuri'ar goyon baya da jinjinawa ga shugaba Bola Ahmed Tinubu sannan daga bisani kuma aka shiga wani taro na musamman tsakanin shugaban kasar da kuma kungiyar gwamnoni ta Najeriya inda anan ma aka kada jin bahasin shugaba Bola Ahmed Tinubu da irin matakan da yake dauka na farfado da tattalin arziki inganta rayuwar jama'a da dai biyan bukatun kasa na yau da kullum nan ma aka kara musu ta kuri'a ta jinjinawa Dr. Dele Aleke shine ministan kula da ma'adinai na Najeriya ya kara haske akan wannan matsayin guda biyu da majalisar ta cima a lokacin da aka yi wannan taron inda yake cewa
about the pre, during and post events of the last protest which I do not call a protest I call a movement to effect the change of regime
yace majalisar dai ta gamsu kuma ta bada hakikanin amincewarta cewar wannan zanga-zanga da aka yi ta lumana amma ta rikide ta zama bore tun farko ba wata zanga-zanga bace akan matsaloli na ƙasa ko yiwa a'a zanga-zanga ce aka yi domin a kifar da gwamnati abinda majalisar ta ce ba abu ne mai kyau ga ƙasa ba ganin cewa tsare-tsare na demokradiya sun kakama a cikin Najeriya ko bai kamata ana yin wani abu da zai iya yiwa demokradiya karan tsaye ba ma ba za a iya canza gwamnati ba in ba ta karfin kuri'a na dan kasa ba idan lokaci ko wa'adin da aka diba wannan gwamnati yayi yan kasa na da dama suna da iko su kada kuri'a na amincewa ko kin amincewa da wannan gwamnati su zabo ta zabo jam'iyya idan suka ga dama jami'in yada labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya Abdul Aziz ya mutsu lokaci dangane da abun da ake fatar a ga ya faru a cikin Najeriya a sakamakon wannan bayani ko ganawar da aka yi ta majalisar kasa wadda ta samu halartar dukan gwamnoni na Najeriya a cikin ta inda yake cewa
to na farko dai dukkanin wato sauye-sauye da shugaban kasa ya ce gudanarwa abubuwa ne wadanda za a iya cewa abu ne na dole wanda yake abubuwa wanda ko da ba a jin daɗin su to amma kusa akwai gamsuwa ko kuma aminta da dukkanin wasu masana da kuma shugabanni suka yi na cewa wannan matakai na tattalin arziki da ake ɗauka abubuwa ne wadanda suke kusan na dole ne in ba a ɗauka ba za a jefa kasar cikin wani hali sannan kuma akwai tsare-tsare na bunƙasa abubuwan more rayuwa misali yanzu titin da za a yi wanda ya tashi daga Sokoto ya je har Badagari a Lagos titi ne wadanda a karkashin sa ta kai akwai dam-dam guda 39 wanda za a yi aikin su wanda kuma za su bunkasa harkar noma akwai kokarin bunkasa amfani da iskar gas ne akwai mafitar akwai kuma kokarin haɓaka tattalin arziki na kananan masana'antu wadanda kusan su ne abubuwan da suka fi kawo cigaba ko ina da kuma kokarin bunkasa harkar noma ita wadannan suna cikin kadan daga cikin abubuwan da wadannan jami'an gwamnati suka sanar ko kuma suka gabatarwa wadannan majalisu
Abdulaziz kenan jami'in labarai a falin wancin tarayyar Najeriya tattaunawa da ne da shi Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya
to baba gamayyar kungiyoyin majami'ar Katolika ta Kamaru ta kaiwa ƴan kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ke gudun hijira a birnin Yaounde waɗanda yakin kabilanci ya raba su da kasar su kayan tallafin gaggawa ƙarƙashin jagorancin babban limamin majami'ar Katolika ta birnin na Yaounde Joseph Atangana kamar yadda Muhammad Awwal Garba ya mana ƙarin bayani
waɗannan ƴan gudun hijira dai suna cikin halin ni'a su musamman ma wajen rashin kayayyakin more rayuwa Robert Atangana yace wannan taimako da muka kawo wa ƴan gudun hijira sun sanya kakin su gyara tana a wajen mu game da mu ne wani malamin cocin katolika shi ma cikin jawabinsa yace ƴan gudun hijira suna buƙatar cin abinci mai inganci kuma suna buƙatar shan ruwa mai tsada kamar sauran al'umma ƴan gudun hijira sama da 500 ne suka samu kayayyakin agaji na abinci kamar shinkafa man girki da sabulun wanka da wanki kan haka ne na yi wa waɗansu iyaye mata tambaya ko wani irin godiya za su nuna da wannan kayan abinci da suka samu
taimakon da aka kawo na kayan abinci mun gode yawa mun gode da yawa su mai su shinkafan da aka kawo mana don dama shi ne abin da duk mutum yake amfani da shi madalla mun gode Allah ya kawo mu kullum
a halin yanzu da 'yan gudun hijiran da suke cikin kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma a jihar arewa mai nisa da kuma jihar gabas za su kai kimanin 25 Muhammad Awwal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awwal Garba a ƙarshe hukumomin Burtaniya sun damƙe mutane sama da 1,000 biyo bayan boran da aka kwashe kwanaki ana yi da ya hada da tashe-tashen hankula da wasusu da kuma cin mutuncin musulmi da baki a cewar wata hukumar sa ido jiya talata tashin hankalin wanda ya biyo bayan kashe wasu kananan yara mata uku a garin Southport na arewacin Ingila ya barke ne bayan da aka yi kuskuren dora laifin harin na ranar 29 ga watan Yuli kan abinda aka ce wani musulmi bakon haure ne mai tsatsauran ra'ayi biyo bayan wani labarin ƙarya da aka yada ta kafar intanet
labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC to madalla yanzu ko bari mu sake waiwayin rahotannin mu Shugaban hukumar tattara kudade da kayyade su wato RMAFC Muhammad Sani Muhammad Bello Shehu ya ce bayanan da suka fito daga bakin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo kan batun albashin yan majalisa abin damuwa ne domin akwai tanade-tanade na kundin tsarin mulkin kasa wanda yayi kuma ana bin sa daki-daki Shehu ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a Abuja a cikin har da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ga kuma rahoton da ta hada mana
Bayanan da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya yi cewa rashin da'a ne yan majalisar kasa suna yankewa kansu albashi da alawus ya dumi kafofin yada labarai da dandalin sada zumunta har da ya kai ga yan majalisa sun mayar da martani a wata takarda mai dauke da sa hannu mai magana da yawun majalisar dattawa Yemi Adara Modu da takwaransa na majalisar wakilai Akero Timi na cewa majalisar kasa ta 10 ta sha bamban da na zamanin Obasanjo shi ma dan majalisar dattawa daga jihar Nasarawa ta Yamma Ahmed Aliyu Wadada ya tsokaci kan batun
babu dan majalisa a nan ko sanata ko member house of representatives da ya sa ma kanshi albashi Revenue Mobilization and Fiscal Commission su suke da hakkin shirya albashin duk wanda ke da wani abu to do with gwamnati. To idan da abin da ƴan majalisa suke kenan shi ya shugabanci Najeriya karkashin demokradiya ai me yayi akan haka din a lokacin da ake yi me yayi ba samu ga shugabancin sa da dauko kudi ya rabawa ƴan majalisa don bukatun sa iriya ba idan muna so a ci gaba mu tattara kanmu kowan mu na bukatun gyara bance mu ƴan majalisa na tarayya da senate da house of reps ba wurare da za mu gyara tafiyar mu ba amma a daina dauko tatsuniya ana kawowa yaya za yi mu ne za mu shirya wa kanmu albashi yaya za yi mu ne za mu shirya wa kanmu allowances da za mu karba wanda yafi kowa yau a Najeriya shine shugaban kasar Najeriya shi kansa Ashewaji Bola Ahmed Tinubu bai sa ma kansa albashi ba bari mu
shi kuwa shugaban hukumar tattara kudade da kayyade su wato revenue mobilization and fiscal commission a turanci Muhammad Shehu Bello yana ne cewa
idan suna biyan kansu wani kudi daban ina sayin gaya muku da in gaya mu duniya cewa wannan ba daga wurin mu yazo ba
nawa suke karba a wata gaba daya
a yanda namu lissafin yake ya bambanta shine nace miki senator ya karba miliyan 1 dan majalisa bai kai miliyan 1 ba gwamna yana karban miliyan 1 da kaman 100,000 shugaban kasa yana karban miliyan 1 da 350 shine yanda muka sani doka ta ce a basu
to idan aka hada da allowance din da kai magana kowannen su nawa yake samu a wata
shi duk yanda yake da allowance din shi gaba daya yanda na fada din na haka take in sun je sun yi wani abu da wannan ba daga wurin mu yazo ba
to yanzu tunda kuke fitowa da kudaden da ya kamata a biya su akwai wani abu da za ku yi akan wannan zargi na cewa suna diban kudi zunzurutu wani bangare an ce ƴan majalisar wakilai ma na karban miliyan 200 na sanatoci na karban miliyan 400 za ku yi wani abu akai
to kaman yanda ƴan Najeriya suka sani yanda shi tsohon shugaban kasa yayi magana akwai committee na mu anan cikin gida wanda za su bincika wannan al'amari idan sun bincika za mu rubuta mu shugaban kasa mu rubuta mu su shugabanni mu nuna musu ga yanda muka dauki wannan abu in an kauce doka za mu fada in ba a kauce ba za mu fada
abin jira a gani shine yadda binciken hukumar zai tabbatar da mai gaskiya a tsakanin Obasanjo da ƴan majalisar kasa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
da Madina Dauda da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 yanzu ku ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya shin menene tasiri da darussan da aka koya daga zanga-zangar nuna kin jinin rashin kyakkyawan shugabanci da aka gudanar a Najeriya jama'a assalamu alaikum a ranar 1 ga watan nan na Agusta ne matasa a Najeriya suka so zanga-zanga a fadin kasar kan abinda suka kira rashin kyakkyawan shugabanci sakamakon tsananin rayuwa da rashin tsaro da ke addabar kan kasa duk da yake dai an yi ta samun matsaloli na rikidewar zanga-zangar zuwa tashin hankali a wasu wurare wanda ya kai har ga rahotannin samun rasa rayuka da dukiyoyi matasan sun ci gaba da zanga-zangar har tsawon kwanaki 10 kamar yadda suka shata tun da farko Profesa Bello Muhammad Bada malami a Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto kuma mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya ya yi mana bayani kan tasiri da kuma darussan da zanga-zangar ta koyar
to babba abu dai shine ai nasara nuna ma shugabanni cewa akwai rashin gamsuwa da yanda suke tafiyar da mulki a ƙasa irin Najeriya matasa su da suna matasa yana yiwa suka fito suka so mu nuna haka amma uwayen su kansu suna cikin wahala sha'anin tsaro sha'anin tsadar rayuwa da makamantan su ba shi yiwa su fito su yi halayya irin na matasa amma babban abu shine sako ya isa ga waɗanda ya kamata shi isa gare su ƙasa irin Najeriya wadda ba a fayi samun saboda yawan bambanci na kabila da bambanci na addini. Ba a faye samu a yi gangami a iske an same shi ya karbu ga mutane waɗanda ke da bambancin addini da bambanci na kabila ba, amma shi wannan sai aka ga cewa duk da jaha irin Plateau waɗanda ke fama da sha'anin bambanci na kabilanci wanda sun hakawa addini sun kasa aha ga zanga-zanga ta wuya ta hada su wuri guda, kuma aha ga arewacin Najeriya su ma zanga-zangan ta hada su da yan kudancin Najeriya. Wannan ya nuna maka cewa lalle-lalle mutane ba su gamsu da yanda shugabanni ke tafiyar da mulki ba. Abinda ya sa matasa a arewacin Najeriya suka bijire ma maganganu da manyansu suka yi musu, suka bijire ma maganganu da malamansu sun kai musu, kuma malamai abin girmamawa ne gare mu, to wannan ya nuna cewa ita kanta saboda zalunci irin na hukuma hatta kusa shahu a madu wani wanda ya rungume ta. Wannan zai sa malamai zuwa gaba su kansu su gudani hukuma in ba ta yi gyara ba. Wani babban darasi shine wannan zai sa GB idan sun nemi malamai su zo su yi musu su ba da hankuri ga ta'asa irin wanda gwamnati ta yi, malamai za su shaida ma gwamnati cewa to in kika tashi fitowa da abubuwanki waɗanda za su takura ma 'yan ƙasa to ki zanka shawara da mu, don in kina shawara da mu ba mu barinki, amma yanzu ke tabka ɓannarki jama'a sun taso mun ba su hankuri har mu mun kusa rasa darajarmu saboda kina neman ki shafa mu na kashin kaji, waɗannan manya-manyan darussa ne ƙwarai da gaske gare mu.
To a ala gafarta malam, idan aka dubi yadda zanga-zangar ta gudana duk da yake an tsara ta zama ta lumana, amma an sami tashe-tashen hankula a wasu wurare, sa'annan mun ga irin matakai ko kuma martanin da za a ce gwamnati ta dauka akan dukkan waɗannan abubuwan da suka faru, kama wato gargaɗin da hukumomin tsaro suka yi tun kafin a fara wannan zanga-zanga da kuma irin jawaban da suka yi daga baya da jawabin da musamman shugaban ƙasa ya fito ya yi. Shin ya za ka bayyana yadda hukumomi suka tunkari wannan matsala ta zanga-zanga da kuma matsalar da ta sa aka haifa da zanga-zangar?
Wata matsalar ta sa aka haifa da zanga-zanga ta san ita ce wahala ce kusan Bahaushe yana cewa zo mu ba shi hushi da makashin shi sai wanda an ka bara taya. Shekara takwas waɗanda mun kai na shugabanci ba shi yawa ƙasa yawa abubuwa suka taɓarɓare, shi kuma wannan shugaba da ya to da yake jam'iyya guda ce ba da yayi wani lisahi ba, ba da yayi wani tanaji ba, sai ya ce ya jaye tallahin mai, waɗannan abubuwa sai wahala ta biyo baya. Gwamnati bata tunkari samun sulhu game da wannan abin ta hanyar da ya kamata ba, domin hankalinta ya kwashe tana ganin kamar siyasa ce. Watan kasan su masu zanga-zanga inda aka samu barafasa mai yawa ita ce kasan manyan kabilu uku akwai a wannan ƙasa. Kabila guda gaba ɗaya ta ki shiga zanga-zanga, Aida ta yasa ta bashi ƙarfi ya ki huskantar hakikanin abin da ya sa mutane su kai zanga-zanga. Sannan ita kuma kabila guda arewacin Najeriya su kuma sai zan shugabannin zanga-zanga ba mutane na ba da ke iya kankamta mutanensu, sai zan sun farma dukiyar mutane ƙwarai da gaske ana kuka da su. Ƙasashe ne shi kuma babban kabila guda ta uku sai zan sun yi zanga-zanga can ya hito kabila ta ita. To ganin waɗannan abubuwa ai suna sun kasa bai huskanci hakikani abin da mutane ke kuka a kai ba. Ba matasa ne ke kuka ba da wannan matsala ta tsadar rayuwa da jaye tallahin mai da rashin tsaro, to sai wannan abin ya bashi dama bai huskanci wannan abin ba. Da kila dukan ƙasar ce gaba daya ta yi zanga-zanga amma ta limana, ina tabbatar ma duk wanda ya so sai ya huskanci wannan dole shi ba da amsoshi ga waɗannan abubuwa. Amma irin wannan abu da ake cewa ana samu a rarraba kanun mutane, yar kafa ta shan iska shi yasa in ka lura duk jawabin da ya yi hakikani bai tunkari magana ko guda ba wanda ya kamata shi tunkara, jawabi ne wanda ya zamanta in ba don yana ƙasa irin tamu ba da kila yanzu ana zanga-zanga shi da kwana goma bisa ga wannan jawabi, jawabin ya ƙara tunzura mutane.
ga zarge-zargen da ake yi na rashin kyakkyawan shugabanci, hankali ya fi karkata ne kan gwamnatin tarayya, amma a cikin jawabin nasa ya kuma yi wani bayani wanda ya dauki hankalin 'yan Najeriya. Kasancewar su a zance an cire tallafin mai, amma ba su ga inda ake tafiya da shi ba, amma ya faɗi irin makudan kuɗaɗen da ya tura wa gwamnoni. Ba ka ganin watakila su ma gwamnoni yanzu za a ce sun ci talaf kenan, tunda wato zanga-zangar kusan ta fuskanci gwamnatin tarayya ne, su kuma sun shiru, sun ja bakin su sun shiru.
Ai, dalilin da ya sa shi ya ɗora ganin siyasa ciki wannan zanga-zanga, shi ga na shi gani yana ganin hannuwan 'yan siyasa, domin yana duban cewa ai tsarin mulki ya ba kowa iko da ƙananan hukumomi da gwamnoni da kuma gwamnatin tarayya, amma shi kadai an ka taro an ka fuskanta. Bayan kuma kowace gwamnati ta jiha tana da hakkoki na mutanenta, kuma in an ka raba arziki na ƙasa ana ba gwamnatocin jihohi nasu, ana ba da kuma na ƙananan hukumomi waɗanda suna ƙarewa a cikin asusu na gwamnatocin jihohi tare da ƙananan hukumomi. Amma masu zanga-zanga ba su mai da hankalinsu a nan ba, hankalinsu ya koma akan mutum guda, shi a shugaban ƙasa. Hankalinsu bai koma akan gwamnoninsu ba da makamantansu. To ai shi yasa shi ya karanci kamar siyasa ciki na irin manya-manyan waɗanda ke amfana da tallahin mai, masu tsallakewa da mai zuwa wasu ƙasashe, sannan da kuma waɗanda yake sun taka zaɓe sun haɗi, maimakon shi fahimci cewa 'yan Najeriya na cikin wahala, shi sai gani haka. Kuma babu shakka ya kamata a ce gwamnoni, masu adinan gwamnoni su ma wannan abu ya zama musu darasi, domin akwai hakkoki a kansu, kuɗin ƙananan hukumomi da kuɗi nasu duka suna hannuwansu. Amma kuma haka ai shi sai suka yi kwancinsu.
To a yanzu a matsayinku na masu lura da al'amuran da kan je su dawo, da kuma musamman yadda yanayi yake a Najeriya, watakila ne kake iya hasashen, watakila zai iya biyowa baya, kama daga al'umma da suka yi kukan cikin yanayin da suke ci, da kuma su shugabanni da ake korafi akan tsarin shugabancin nasu?
To kafa ita wutar kaikaiwa da take, sannu-sannu can ƙasa tana can tana rurewa. Ai, malamanmu sun faɗa ma shugabanni, ku yi gyara ga mulkinku, ku yi adalci ga mulkinku, ku daina facaka da dukiyar al'umma. In ba a bari ba abin da ke faruwa zuwa gaba, abin da zai zowa za shi fi wannan muni. Kana gani wannan shi ai yayi a duniya yanzu, kada su aza abin nan wai ya wuce, lafawa na yi ba wucewa yi ba, ya zama musu manuniya su yi gyara.
A gaida Farfesa Bello Muhammad Bada, malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, kuma mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya. Masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin duka aboka aiki, musamman Daji Balawai da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Murtala da wannan shirin, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice. Jami'an dubulun wasiya daga kasashen Somalia da Habasha sun kasa cimma yarjejeniya biyu bayan tattaunawar kai tsaye ta tsawon kwanaki biyu a ƙasar Turkiya, akasari game da yadda Habasha za ta samu damar amfani da gabar teku, a cewar wasu jami'ai biyu da suka yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin sakaya sunayensu. Tattaunawar ta fi raja'a ne kan wata takaddama kuma ta tsakanin Habashar da Somalia game da wata yarjejeniyar fahimtar juna wadda Firaministan Habasha Abiy Ahmed da shugaban yankin Somaliland Muse Bihi Abdi, wanda yankin nashi ya ayyana ɓallewa daga Somalia a ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1991. Cibiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗi cewa Sudan na gab da durƙushewa sanadiyar fama da yaƙi na tsawon watanni 15, da kuma abinda suka kira matsalar da ta samu asali daga watsi da aka yi da batun Sudan ɗin. Matsalolin jinƙai na yara a ƙasar Sudan su ne mafiya girma a duniya. Matsalar na da nasaba da ko oho da aka yi, a cewar James Elder, mai magana da yawun hukumar UNICEF, wanda ya kara da cewa wannan ba tashin hankalin da aka mance da shi bane, wannan sanannen al'amari ne, kuma ta fuskoki da dama an yi banza ne da shi.
To
masu raro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan safiyar. Sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri idan Allah kai mu. Yanzu a manajin wato Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan safiyar Mr. Calvin Baba Yakub Makeni ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.